Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Talata 13 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, ana tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifuka 37 wanda ke da alaka da zargin alakarsa da wasu takardun sirrin tsaron kasa. Amurka ta tuhumi China da gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a Cuba a shekarar 2019. Sannan Eritrea ta sake shiga cikin kungiyar jerin kasashen gabashin Afirka da Intergovernmental Authority on Development (IGAD).
To a yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana a gaban kotun tarayya a birnin Miami da ke jihar Florida, kuma tuni Trump ya soka a birnin na Miami.
Komai dai da ya shigo dai wurin dai ne dan yana da wani hotel na nan can ya sauka. To yawancin supporters din shi can suka je kira shi ya shigo.
A Najeriya kuwa, yayin da yake shirin rantsar da sabbin 'yan majalisar dokoki, ana ci gaba da kikikaka wajen zaben waɗanda za su jagoranci majalisar ta goma.
Wannan mataki da gwamnatin Tinubu ta dauka na cewa ita za ta kakaba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne.
Muna nuna goyon bayan a zaɓe Godwin Akpabio.
Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau. Ga labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin gurbanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake masa na mu'amalantar wasu takardun sirrin da suka shafi tsaron ƙasa bayan ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Shari'ar da ake sa ran za a fara sauraronsa da karfe 3 ranar yau Talata zai gudana ƙarƙashin ingantaccen tsaro a babban kotun tarayyar da ke birnin Miami. Hukumomin tarayya sun bunƙasa tsaro a harabar kewayen ginin kotun. Kana jami'an Miami sun ce a shirye suke su hana aukuwar wani tashin hankali daga magoya bayan Trump da kuma waɗanda za su wato wasu jami'an. Wannan shari'ar ta Trump yana zuwa kwanaki 5 bayan da wani babban mai shari'a ya yi zargin shi da laifuka 37, 31 daga cikin su ana zargin shi ne da rike wasu takardun sirrin tsaron ƙasa da gangan matakin da ya saba dokar yiwa ƙasa tsaron ƙasa. An yi zargin wani hadimin Trump Walt Nota da alaka da wannan laifin da zargin dakile yunkurin gwamnati wajen karbo takardun. Trump ya kasance shugaban Amurka na farko da zai fuskanci shari'a kuma wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da ake zargin shi da aikata laifi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin ya ce China ta gudanar da aikin tattara bayanan sirri da Cuba a shekara ta 2019. Blinken ya sanar da manema labarai cewa a lokacin da gwamnatin shugaba Biden ya karbi ragamar mulkin kasa a watan Janairun shekara ta 2021, an sanar da shi a game da wasu yunkurin da Beijing take yi a fadin duniya na fadada ayyukanta na tattara bayanan sirri a karkashin kasashen ketare. Ya ce gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump yana sanar da batun kana gwamnatin Biden ya ayyana cewa Washington bata dauki matakan da suka dace a game da batun ba. Tun wancan lokacin Blinken ya ce Amurka ta kaddamar da daukan wasu sabbin dabaru da suke tasiri. Ba zan iya yin bayani dalla-dalla a game da matakan da muka dauka ba, amma ginshikin matakan ya hada da diplomasiya, Blinken ya ce. China ta musa zargin da ake mata cewa tana gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a Cuba, wani tsibirin da yake da nisan kilomita 160 daga kudancin jihar Amurka na Florida. Tun farko dai wani jami'in Amurka ya ce akwai cikakkun bayanai a game da ayyukan tattara bayanan sirrin na China a lokacin da Biden ya karbi ragamar mulki. Eritrea ta sake shiga cikin kungiyar jerin kasashen gabashin Afirka na Intergovernmental Authority on Development (IGAD) kimanin shekaru 16 bayan da kasar da ba ta bin tsarin demokradiya ta fice daga kungiyar. Ministan sanarwa Yamani, wato Yamani Meskel a jiya Litinin ya ce Eritrea ta koma zama mamban IGAD, kana ta kasance a zaman da kungiyar mai mambobi 7 ta yi a Djibouti a ranar Litinin. Meskel ya rubuta a kafar sadarwa na Twitter, yace a shirye kasar take wajen samar da zaman lafiya, kwanciyar hankali da haɗin kan yankin. Kasar mai mulkin kama karya da ta dakatar da kasancewa mamban IGAD a shekara ta 2017, wato a shekara ta 2007, bayan jerin wasu sabani ciki har da yanke shawarar da kungiyar ta yi akan Kenya ta jagoranci sulhu akan iyaka, wato iyaka tsakanin Ethiopia da Eritrea. Eritrea ta balle daga Ethiopia a shekara ta 1993, kana ta shiga yaki akan iyaka, wato yaki na iyaka na tsawon shekaru 2 da makwabciyar ta, lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka har sai bayan tattaunawar sulhun da aka cimma a shekara ta 2018. Ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Aisha za su dawo mana da karshen labaran duniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Miami da ke jihar Florida, inda zai gabatar da kansa a gaban kotu bisa laifin zarginsa da ake yi da yin sakaci da rike wasu takardu da ke dauke da bayanan sirri. Alhaji Suleiman dan Najeriya ne da ke zaune a birnin na Miami, ga karin bayanin da ya mana.
Komai da ya shigo dai wurin da ya ne dan yana da wani hotel na nan can ya sauka. To yawancin supporters din shi can suka je jira shi ya shigo. To suka masu welcoming party, amma cikin su ma akwai wanda dai su ma ba supporters din shi bane, su ma sun je can din. Amma komai dai lafiya. Komai dai lafiya.
To rahotanni na cewa an baza jami'an tsaro a birnin na Miami, kaman ana hasashen ko hangen cewa za a iya samun rikici kenan.
Eh to irin abubuwan nan baya da za a iya ce ba za a samu rikici ba, don akwai wasu mutanen da suke supported din shi. Ni ban taba ganin yadda ake son mutum haka ba, amma ban tsammani za wani tashin hankali ba. But in dai kana dealing da jama'a ne dai ba za ka iya cewa ba wani zai
da yake kana nan birnin na Miami, kaman me ka ji mutanen wannan gari ke cewa dangane da wannan shari'a da za a fara a
nan jahiya Miami din? Yan Republicans ne, yan partin shi Trump din ne, na tabbata kuma ko wasu da za su zo daga Central Florida da shi yana da gida ga nan. Yawancin mutanen da suke supporting nashi suna nan dan ya ci zaben wannan jihar. To na tsammanin za a samu mutanen da dan dama da za su zo, amma zuwa can inda kotun take ban tsammani za a haɗu ba. Na ga dai an nunnuna ana cewa ana gayyatar mutane su je kusa da inda da kotun take.
Kamar ita wannan shari'a da za a yi ta shafi hada-hadar al'amuran yau da kullun abin nan na Miami, kamar abin da ya shafi sufuri da sauran, ko an datsa hanya ko wani abu makamancin haka?
Sai dai wanda suke aiki a nan area din ne su ne za su samu damuwan in terms of traffic, amma banda haka ban tsammani zai
iya shafan harkokin yau da kullun.
Haka.
Alladi Suleiman kenan dan Najeriya mazaunin birnin Miami a jihar Florida. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga karshen labaran duniya.
Yayu Amurka ta gaza jajircewa wajen kare kanta daga hare-haren China akan muhimman ababen more rayuwa, har idan tankiyar nuna karfin iko tsakanin Washington da Beijing ya rikide ya koma rikici, a cewar wata babban jami'ar yanar gizon Amurka. jami'an Amurka sun kara himma don inganta tsaron yanar gizo don inganta wutan lantarki da tsarin samar da ruwa a kasar wanda mafi akasarin su kamfanoni masu zaman kansu ne suke gudanar da su tun bayan mamayar Russia a Ukraine a bara. To sai dai kuma shugaban Cyber Security and Infrastructure Security Agency CISA a jiya Litinin ta yi gargadin cewa ya kamata a yi takatsantsan ko da China za ta yanke shawara ta kai hari. Idan rikici ya barke, hakika China za ta kaddamar da hare-hare akan muhimman na'urorinmu ta hanyar wato ta yanar gizo wanda ya hada da bututun mai da hanyar layin dogo domin jinkirta aiki sojoji kana da sanyawa al'umma tsoro a zukatansu. Daraktan CISA Jen Easterly ta sanar da jama'a a cibiyar Aspen dake Washington. La'akari da yanayin tsarin bazarar barazanar da jami'an gwamnatin China suke yi, sannan bisa la'akari da girman sojinta da kuma irin kudin da suke zubawa a fannin, zai yi matukar wuya a ce mun iya kare kanmu, ta ce.
A gaida Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya kurade na ƙara tunnikewa akan batun neman shugabancin majalisar dokokin ƙasar ta 10 wacce ake sa ran kaddamar da ita an jima kadan. A yau Talata ne majalisar za ta zabi shugabannin ta waɗanda ake sa ran za su gudanar da majalisar har tsawon shekaru 4 daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aika mana.
Takaddama ce yake kunno kan jam'iyyar APC mai mulki tsakanin ƴaƴan jam'iyyar da suka fito tsayawa takarar neman kujerar shugaban majalisar dattawa. Akwai APC Integrity Group da suke goyon bayan Osita Izunaso, sai APC Amalgamated da ke goyon bayan Abdulaziz Ziyari. Ita kuwa uwar jam'iyyar APC tana goyon bayan Godwill Afabio da mataimakinsa Barau Jibrin, amma majalisar tana ƙara dagewa domin nemawa kanta ƴanci a zaben waɗanda za su zama shugabanni, kamar yadda Senator Suleiman Kawu Sumaila yayi bayani.
Babu wani dambaruwa, abubuwa ne da aka saba yi. Duk da wannan yazo da bid'a. Bid'a da yazo da ita shine mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin, bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane. Wannan shine farkon abin da muka fara gani a wannan demokradiyyar. To irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu, ba za mu taɓa barin wannan abin. Yayi ba dole sai mun ce a'a, dan kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin. Idan za a yi irin wannan magana, kowanne ya je ya yi a bangaren sa, amma ba bangaren zartaswa su shigo cikin bangaren majalisa ba.
Wasu na ganin cewa wannan al'amari da aka yi shine ya nuna cewa demokradiyya ta girma a Najeriya har ta samu karbuwa.
Wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja. Idan da demokradiyya, to muna da bangarori guda uku, da na zartaswa, da na majalisa, da na shari'a. Abin kowanne gashin kansa yake ci. Za mu tsaya mu tabbatar da bai yiwu ba, in Allah ya so yarda.
A nashi nazarin, kakakin kungiyar dattawan Arewa Hakim Baba Ahmed ya fito ya goyi bayan Kawu Sumaila ne, inda ya ce sam uwar jam'iyyar APC bata kyauta ba da cewa majalisa ka tsalandan.
Wannan mataki da gwamnatin Tinubu ta dauka na cewa ita za ta kaka ba mu ƴan majalisa shugabanninsu ba daidai bane. Na ɗaya dai, majalisa tana da ƴancin kanta wanda yake ya kamata an nisanta ta da bangaren zantarwa. Na biyu kuma, waɗannan bayan Allah da ake so a sa mu kaka ba musu shugabanni, wakilanmu ne mu muka zabe su. Kuma daga lokacin da muka zabe su, muka turo su Abuja da ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilai, amana muka ba su. Sun san duk irin siyasa, duk mudan siyasar Najeriya. Sun san adalci, sun san a rarraba abubuwa kowa ya samu, sun san komai game da abin da ya kamata a yi. To daga wannan lokacin ne sai dai mu ce musu ku ji tsoron Allah, ku yi abin da ya kamata.
Amma shugaban kungiyar Concerned Citizens for Good Leadership and Sustainable Development a Turanci, Umar Musa Boinga, ya yi jan hankalin masu zaɓe a majalisar ne da su yi amfani da damar su na zaben nagartattu.
Gurinmu dai ga Najeriya yake tukun, saboda ita Najeriya ita ce gaba ga kowa. Mun sa Najeriya gaba ne shine sa muka yi tunanin wannan bawan Allah, idan ya haɗa nashi experience da experience ɗin shugaban ƙasa na yanzu da kuma sauran shugabannin da aka samu, to Najeriya za ta ƙara ci gaba, kuma za a samu haɗin kai kuma za a samu ci gaba mai dorewa.
To me yasa kuke ganin shine yafi cancanta da waɗanda aka zaba?
Kan waɗanda aka kawo waɗanda ke bi da wannan kujera mun diba su, mun diba ayyukan da suka yo, mun tabbatar da kusan ayyukan da distinguished senator Abdul Aziz Yare Abubakar Shatiman Zamfara yayi ya dara su, kuma muna ganin cewa ya yi su kwarewa don hawan wannan kujera ta shugaban majalisar dattawa.
A lokacin da yake tsokaci akan wannan batu, shugaban kungiyar matasa manoma ta Najeriya Abubakar Bamai Musa ya ce abinda jam'iyyar APC ta yi shine daidai.
Muna nuna goyon bayan a zabi Godwin Akpabio da Tajuddin Abbas a matsayin shugabannin majalisu na karni na 10. Kuma ba komai ka haka ba, muna kokarin a samu mu'amala kyakkyawa, mu'amala tsakanin manoma da ita majalisar dokoki, tunda nan ake zantar da ake gyare-gyare da dokoki, kuma ake sabbin dokoki da shugaban harkar noma. Wannan shine dalilin da yasa muka zo muka jaddada goyon bayan mu kansu, muka ce muna son goyon bayan su insha Allah.
A wannan majalisa ta 10 an samu sabbin sanatoci kashi 75 cikin 100, wato kenan kashi 25 ne tsofaffi. Sannan a majalisar wakilai kuma kashi 80 cikin 100 ne sababbi, sannan tsofi kashi 20 ne suka dawo. An samu ƴan takarar kujerar kakakin majalisa mutum 11, a bangaren majalisar dattawa kuma an samu ƴan takara mutum 8. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sai ka mun yi ake magana nan da ake yanzu. Ina irin sa arewa. Mu fito mun da aikina a Benin. Ina irin sa arewa. Hanyar gada da aka yi da Onitsha zuwa Asaba. Ina irin sa arewa.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri furna tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke kwata-kwata. Yanzu makonni biyu chief kenan da hawan mulkin Bola Ahmed Tinubu a kan matsayin shugaban Najeriya sabuwar ras. To amma cikin wannan kwanaki 14 din da ya share akan mulki, mutumin ne abubuwa da dama da suke bawa mutane mamaki, da suka hada da haduwa da dukkan mutane masu ruwa da tsaki a cikin harkokin mulkin Najeriya, kama da shugabannin siyasa na jam'iyyu, sarakunan gargajiya, gwamnoni na dukkan jam'iyyu da dai sauran mutane masu cewa ayi a Najeriya. Sannan kamu da kuma tsarewa da aka yi wa gwamnan babban bankin Najeriya, da kuma irin matsin lambar da aka ga ana dorawa akan tsohon ministan harkokin sufurin jiragen sama Hadi Sulika dangane da badakalar kafa kamfanin jirgin saman Air Nigeria. To abubuwa ne da suke nuna cewa kamar shi Bola Ahmed Tinubu baya wata shakku game da kadarin mutanen da suke ake zargin su da cin hanci da rashawa, koda ko mutanen nan sun kasance mukarraban shi tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne. Sannan kuma waɗannan matakai da shi Bola Tinubu yake dauka akan mutanen na Buhari suna nuna kamar wannan hukunci ne yake yankewa dangane da shi yadda yake ganin kamun ludayen mulkin shekaru 8 da shi Buhari yayi ya gama. Ga yadda wasu 'yan Najeriya su ma suke kallon wannan mulkin na Buhari.
Sunana Yusuf Dinjaɗi. Da farko dai ni ina ganin mulkin shekara 8 na gwamnatin Buhari, hakika 'yan Najeriya ba za su taɓa mantawa ba a tarihi irin yadda Buhari shugaban ƙasa ya yi abin da yake so. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gudanar da mulki cikin nuna isa gadara da nuna cewar alaƙa, dole sai an abin da yake so. Kuma duk ƙoƙarin da ya yi na ya miƙar da Najeriya ta koma kamar yadda take a baya, abin ya gagara, saboda akwai son kai, akwai kwadayi, akwai zalunci, akwai cin amana, akwai ko uwa uba cin hanci da rashawa da aka yi ta amfani da ita a boye fiye da ma gwamnatocin da aka gada. Da haka ni ina ganin cakwakin da ke cikin gwamnatin Muhammadu Buhari har tsawon shekara 20 a nan gaba, ɗan Najeriya ba za su taɓa mantawa da ita ba, domin kuwa an cutar da su, an yi musu ƙarya, an taho da yi musu balulluba, an aza bargo a kan garwashi yayin da ake neman cewa za a samu maslaha.
Sunana Alhaji Hamza Yakubu Jere, Salanken Jeren, Jihar Kaduna. Ra'ayi na kan shekara 8 na gwamnatin Buhari, an sami nasarori da cigaba da da'a a gwamnatance, kuma an sami akasi ta fannin tsaro.
Haka to wani abu da Buhari ya tafi bari a baya da mutanen Najeriya ba su daina ba dubawa da magana akan shi ba, shine bambancin cigaba da nasarorin da ya samu idan aka duba ayyukan da ya girka tsakanin kudanci da kuma arewacin Najeriya yankin da ya fito. wannan shine abin da rukunin masu muhawara a wannan shiri namu a yau za su duba ina muku maganar mutane kamar su Guba Galadima da Yunus Tanko da Salihu Mustafa da kuma Dodo Oroji ya za ku kwatanta aikin Buhari a Kudu da kuma wanda ya arewacin Najeriya to malamai mu je
yawa to a Dr. Yunus Tanko ka ji tambayoyi
na
in an duba Kudu da Arewa
na
za a ce Buhari ya cimma sannan kuma wani babban aiki ne za a tunawa da shi bayan mulkin sa sai to ka san gaskiya zan yi wa a zan nemi a kama a burkan Najeriya su gafarta ma iri na da muka yi shaida muka yi wa jama'a gafara kuma ku yi mana domin mene ne ai mun so ne kwallo kwakwatan mu muka yi neman mai ƙuri'an nan tsarin mai Allah muka haɗa shi da irin ɗan kudu da yake tsoron mahaɗuwa da su irin su kan fana nan
gaskiya tun yi wura tura tun
yi birkwe ni ne ni ne na haɗarar na haka ni ne na ke shi haɗarar su saboda haka za mu iya ce mun ma mun ɗauki wannan laifin saboda wani da aka ce wa kila wa'ansu wani kila ba mu amfani da darasin mu da Allah ya ba mu to mun muka fara da wannan to mun ai amfani muka yi muna tunanin cewa mun zaɓi wannan wanda yake da track record in ba ka da history ba za ka iya zama general ba amma a tunanin cewa za ka ɗauki wa mutane wa'ansu na wa'ansu ai dole shi ne abin da kwakwalwa Allah ya ba mu shi yasa mu kai amfani da ita a lokacin amma yanzu muna neman gafara a kawo akan maganar ka in da a siyasance ne shi mutum da kila ko ya kokari ya taimakawa abokanansa da suka yi siyasan tare da su a kudu a misali kamar hanyar yadda ake magana a nan da ake yanzu nan ina yi masa arewa bututun wanda ake gina a Benin ina irin ta arewa hanyar gada da aka yi da Onitsha zuwa a Asaba ina irin ta arewa in ban da cin hanci da cikin almajirai akan titi suna bara ɗan uwan mu sun yi akan titi a Lagos suna bara ko kuma ka je ka samu ƴaƴan mu gun suna san sholisho da wane ne ana karuwanci ko kuma ka samu ƙanƙananan yara ba aiki ba kokobo ba kokobo in banda kudin su zama kuma ba ma wai a gidanku babu wani abin da mun samu da arewa a wannan ne tafiyar da muke gani saboda haka mu ne ba za mu ce mun gani ba mun ce mun ta arba fitin abin da aka muka yi muka yi kukan dubu koriyar Najeriya gaba daya ai arewacin Najeriya take
eh to
a gani
ba ce ne doctor
na
me za a tsina abu daya da za a tsina
abu daya da za a tsina shi shine cewa an dauko wadan Najeriya baki ba za su iya biya ba har yanzu a ƴaƴan su ma su iya
a do do roji na ji tambayoyin nan me za ka ce ake
abin da zan ce akai
ya gurguje mu da abuwa da dama
yes mu dai kan ba irin wahalar da mu yi ba akan cewa idan Buhari ya ci kasar nan za ta koma daidai kuma mu arewa ba za mu koma baya ba to amma yanzu in ka duba arewa babu abin sai a kudu su ko abubuwan da suke faruwa a arewacin kasar nan ba su faruwa a wasu jihohi a yammacin kasar nan wahalar da ake sha ta yawa kamar yadda yake faɗa almajirai ba ma a kudu da yin kaje ka ga almajirai don namu ne a yammacin kasar nan da ko'ina nan ma arewa haka ne ko'ina
kan wannan laifin shi ga ba ne ko na iyayen yara
a'a ai na yin ta nan shi
kuma ne wata fata ne mai da ke
cikin yau yanzu na farko dai shimfidin zai yi na farko shine akan korafi da injiniya yi na cewa su ya san Buhari tsaya so gaskiya injiniya ba kai ba a yanzu zai ba tsamman a Najeriya nan muna da sauran wanda ya ce sun san Buhari tsara ba domin Buhari kafin ka san shi ya yi
da hausa na idan
Allah
da abin da kake so in yi in fara yi saurare ne
kafin ka san shi ya gwamna kafin ka san shi ya yi petrol kafin ka san shi ya yi PTF kafin ka san shi ya yi shugaban kasa so I want to believe that ka san Buhari kai ma ka ci albarkacin sani ka sayi zanen garkwani ka ci idan yi rana mun san ka ci so kuma yawancin ku fito sun ci so bayan na zama wannan na ga gasar da zai magana ba a kan kambolin da kai guda biyu da cewa ya aka yi a yi just supposing aikin da aka samu a kudu da kuma aikin da aka samu a arewa ana maganin hanyoyi da aka yi da wanda ba yi ba na san cewa dai in yi a zama da gudu na rok kuma ni dan adawa ne ni dan notis ne na san cewa kano mai duburi hanyar ne ya kusan gama ya gaza kusan karewa na san da wannan don na kuma tuka mota na zaure sannan kuma shi kanshi kano kabila ana aiki ba tsaya ba riyan bodi kontaku sun fara gama na idagan to wannan abin da na cewa an jira aikin kano kabila ba sannan abu ne mun san cewa harka da aka yi na mai shinkafa wanda aka ba da sallafi kashi 80 a cikin dan yashi arewa kai in an yi kuma su da lifiti wanda aka ba wa suka aiki da kudin jinnin ne su aiki da kudin kuma sun samu abubuwa sun samu ci gaba za ga manoma su an ƙara zuwa haji za ga mutane su zuwa haji sai da yanda da suke zuwa manoma sun samu kudi ana magana farashi na abubuwa to farashi na abubuwa na inflation na duniya baki daya masu bazara ne duka ba mu da fita waje kowa sun nawa ne yanzu pound daya a nan ana cewa ya zama dubu kaza sun kada fi pound daya ta je London ne za ka sayar da shi amma da pound daya nan ka dawo Najeriya nan za ka yi sayar da family da abincin safe kan safe da abincin rana da pound daya ka ce mutane su gina tura almajirai na kanta a iskalai a kai su islamiyyoyi ko kuma a mai su magantar boko kani ne gina su wannan abin wanda long term a hankali za a fi duka mutane a hankali za a fi duka mutane a rage wannan abu ba a gudanar shi ne kasa amma wannan ku yana da magana ba yan lagu yana gani almajirai iri-iri ba ba maganin ba mai amma almajirai ma zuwa Lagos ko su je wasu kasa su yi bara ai ba makaranta a kai su da talauci ne kai su a ka da yanta kuma da wanda suke zuwa yanzu ko mai da aka saya za ka iske almajirai wasu ba ba inda ba mu ma kada yanzu kamar misali Abuja tana da sada da ana kawo dan magaranta da zozu su islamiyya a cikin Abuja to da wannan zai ta
to don mun ji bari ba nan da nan mun koma zan mu koma magana almajirai kuma injiniya bari mu gama ma maganar mulkin shugaba Buhari sai mu shiga a takeice na gwamnati mai zuwa ta Tinubu wato mun kawo tsakiyar wannan shirin zan ce mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsaka mai wuya inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar Najeriya duk wanda ya san yake kallon su yake jin siyasar ba za a yi jayayya da ni ba in na faɗi haka sannan za mu shiga ɓangare na ƙarshe kan mulkin shugaba zaɓaɓɓen shugaba Bola Tinubu mai shigo in Allah ya yarda sunana Nasiru Adamu Alika injiniya kuma ga Radima faɗa mana da gogewar Tinubu da ake yi ya daɗe yana siyasa ya yi gwamnan Lagos sau biyu menene ake tsammani menene tsammanin kan yi shigo fara mulki za a samu wani sauyi.
To madalla to bari mu tsaya nan sai rana wuce in Allah ya kai mu dawo ka cokan mu auka cikin mulkin Tinubu da kamun ludayensa da kuma kalubalen da ke jiran sa nan gaba. Muna godiya ga baki namu Buba Galadima da Yunus Tanko da Salihu Mustafa da Dodo Oroji da kuma wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da ya mana muhawara nan da su. A madadin su duka ne ni Ali Mustafa Sakwata a Washington mun bar ku lafiya.
Ta yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To Mahmud a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake masa na mu'amalantar wasu dakarun sirri da suka shafi tsaron ƙasa bayan da ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin ya ce China ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cikin data da ke Cuba a shekara ta 2019.
Kuma su sauraro baki daya wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana zamu sake dawowa da wani sabon shiri in Allah ya kai mu kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga tsohuwar abokiyar aikin mu Daula Salim bisa rasuwar yayarta wato yayar mahaifiyarta Hajiya Hurira Usman Sabo wacce za a yi jana'izarta a yau Talata da karfe 2 rana a babban masallacin Ju Abuja da fatan Allah ya jikanta yanzu kan a madadin Aisha Mu'azzu ta taya ni gabatarwa da Jumbe Hamza da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Kelia Williams ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.